أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي يومنا عشرين دا وتتقص كود بقي ga wata na takwas hijira ta manzon ira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da nawa ne ga watan turawa nawa ne watan nasaru
yau
sha 11 ga watan hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 a wannan karce na kwara Kano dake Niyami babban birnin kasar Niger ina ganin mun taba gabatar da karatu a shekarun da suka gabata a wannan wuri a yau ma da yarda Allah subhanahu wataala za mu gabatar da karatu za mu yi bayani ne akan maudu'i mai fadi shine maudu'i na neman ilimi yadda ake neman ilimi kayfiyatu talabil ilm muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mukumunmu da mu da ku gaba daya maudu'i na neman ilmi maudu'i ne mai fadi kwarai da gaske ba za a iya kai karshen shi ba cikin karatu guda ko biyu domin maudu'i ne mai fadi amma za a iya yin bayanin abinda hali ya ba su ba da farko za mu yi bayani akan kalimomin da ake son a yi magana a kansu kalima ta kaifiya da kalima ta talab da kalima ta al'ilm na biyu za mu duba cikin alkur'ani mu ga waɗansu matsaloli da alkur'ani ya yi ishara a gare su na neman ilmi na gaba kuma za mu diba cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu daga cikinsu kan abin da ya shafi neman ilimi na uku kuma za mu kawo waɗansu mas'aloli waɗanda ake gina neman ilimi a kansu da yadda kuma ake neman ilimi daga cikinsu akwai wato ikhlasi da kuma sifofin ɗalibin ilimi da waɗansu abubuwa waɗanda suke hana ɗalibin ilimi samun ilimi da kuma matakai da ake bi wajen neman ilimi da kuma waɗansu abubuwa masu muhimmanci cikin neman ilimi waɗannan su ne dai mas'alolin da muke son mu tattauna a kansu a gurguje kalima ta kaifiya ta samo asali ne daga kaifa yaya ne to a cikin larabci idan ana son a maida abu suna ko da kalima guda ce ko kalima biyu sai a ƙara mata ya'un da ta'un sai su kuma suna abinda suke kira al-masdar as-sina'i kun ga cikin larabci ana cewa mahiya kalima ta ma tana nufin menene hiya ita to sai aka hada aka ce mahiya hakikanin al'amari domin in anka tambaye abu mahiya za a yi bayanin hakikanin ai mahiya hakikatu hadha shay to haka idan muka ce kaifiya daga kaifa ne yaya abu yake to sai an kace kayfiyya yadda ake neman abu ko yadda abu yake kalima ta talab daga talaba yatlubu fa'ala yaf'ulu tana rufin nema kenan yadda ake nema to inda an kace yadda ake nema na abubuwa ne masu yawa yadda ake neman kuɗi yadda ake neman mulki yadda ake neman ilmi yadda ake neman dai abubuwa ga su nan masu yawa kayfiyatu talabil ilmi amma anan sai zamanto takhsisi yadda ake neman ilmi ilmi kuma kala biyu ne akwai ilmi da muke kira ilmi na addini kuma akwai ilmi da muke kira na duniya wanda kawai an rarraba su ne dukkan ilmi na duniya in dai za a nemi yarda Allah da shi shari'a ta yarda da shi to shi ma ilmi ne na addini duk da yake bai da alaka da addini kai tsaye domin Allah subhanahu wataala ya umurce mu mu nemi sanin ilimin duniya don mu nemi lahira da shi shi ma yana da amfani duka ayoyi na alqur'ani masu bayani kan rana da wata da ƙasa da sammai da wane ne don duk mu gane cewa muna iya amfanuwa da su Allah ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muna abin da ke cikin sammai da ƙasa to tunda an hore muna su ya za mu yi mu fitar da su ya za mu yi mu amfani da su hasken rana yana cikin sama ba wai an yi mujin cikin samaniya ba amma hasken rana muna iya amfani da shi wata ma muna iya amfanuwa da shi da abubuwa da dama da iska ma fi samawati ne abin da ke cikin sammai tsakanin sama da wanda muke ciki akwai iska ya za mu yi amfani da shi duka mun bari makiyanmu kafirai sun samu gane yadda ake amfanuwa da su har sun bautar da al'umma to ilimi na addini kamar yadda malamai suke cewa wato abinda ake kira ilmi abubuwa ne guda biyu akwai abinda ake kira al-idrak akwai abinda ake kira al-masail in an ka ce al-idrak ko al-malaka shine ya zamanto kana da fahimtar yadda ake tafiyar da abu wanda shine ilimi wanda yake kula da ka'idodi na ilimi wanda duk lokacin da mutum bai san waɗannan ka'idodin ba yana cikin matsala misali usulut tafsiri ka'idodin da aka gina ilimin tafsiri akan su rashin sanin su zai sa kana yin tafsiri ba akan ka'idodi ba ba akan manhaji ba idan wata matsala ta taso baka san idan wata matsala ta taso baka san yadda bakasai da za ka yi ka magance wannan matsalar ba haka akwai cikin wato abin nan abinda ake kira al-malaka akwai wato ilmu usulul hadith shi ne suke kira ulumul hadith ko ilmu mustalah wato ilmu mustalahul hadith ilimi mai kula da ka'idodin hadisi ba haka bane ko ne hadisi za a zo a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaza ana buƙatar a san ka'idodin da za a bi a tantance abin nan ya inganta ko bai inganta ba daga cikin al-malaka al-ilmiya shine ya zamanto ka san usulul fiqh ka'idodi na shari'a ba wai haka ne kawai ba fiqhu malamai ba haka ne suka gina fiqhu ba kawai abinda suka ga dama ne suka faɗa a akwai ka'idodin da ake tafiya akan su da al-qawa'idul fiqhiyya da usulul madahib duka suna daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutum ya fahimce su akwai usulul lugha ka'idodi na nahwu da na sarfu da na balaga da na ilmul lugha to cikin kuma ilimi akwai abin da ake kira al-masail al-masail shine ka karanta mas'aloli na ilimi ba tare da ka san ka'idodin da aka gina su ba to wannan kuma yana da alaka da karatun mas'aloli na tafsiri ko mas'aloli na hadisi ko mas'alolin da ke cikin littattafan fiqh ka karanta fiqh ba tare da ka san ka'idodi na usulul fiqh ba to a takaitan dai takaitawa bayanin mu zai gudana ne akan yadda ake neman ilimi ya ake neman ilimi domin idan baka san yadda zaka neman abu ba to kuma samun shi zai yi maka wahala ko ba haka ba nuktar mu ta gaba nukta ce ta yadda alqur'ani ya nuna ake neman ilimi mas'aloli da dama alqur'ani ya nuna ana neman ilimi ko yadda ake neman ilimi amma ba za mu samu lokaci mai yawa ba saboda lokacin mu takaitacce ne kusan awa daya za mu kawo misali qissa ta annabi Musa alaihi salam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim yadda yake neman ilimi a cikin suratul kahf akwai mas'aloli da dama wanda yake so zai kuma cikin tafsir na Imam Sa'di ya ga masail da yayi istinbati a cikin wannan littafin annabi Musa kamar yadda yazo cikin suratul kahf wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdi huquba annabi Musa ya nuna cewa ba zai zauna ba sai ya wato je inda kogi guda biyu suka haɗu a nan cikin aya ba a kawo dalilin da yasa annabi Musa bai fita amma idan ka koma cikin sahihul bukhari za ka ga cewa an yi ma annabi Musa tambaya wani ne fi kowa sani bisa doron ƙasa sai annabi Musa ya ce shi ne annabi Musa maimakon ya maida al'amari zuwa ga Allah wa fawqa kulli dhi ilmin alim kuma koda ka san abu kana cewa wallahu a'lam koda ka san abu yana daga cikin ladabi na ilmi zaka ga malamai suna cewa wallahu ta'ala a'lam koda ma sun fahimci mas'ala domin kewaye sani da mas'ala koda tafsirin aya koda sanin hadisi Allah shine yake da sani cikakke kai sanin ka game da waɗannan abubuwa sani ne takaitacce an gane ko yana da kyau mutum ya koyi irin wannan ladabi har kuma Allah subhanahu wata'ala ya koyar da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan wannan tare da kuma al'umma sa ta yi koyi da shi ya fada sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun salisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kaga bayan an fadi cewa mutane sun yi sabani kan ashabul kahf ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم دد yake wannan ra'ayin shine daidai sace wato qur rabbi a'lamu bi'iddatihim kace Allah shine mafi sani domin sanin da kuka yi musu sani ne takaitacce ko kun san adadi buku san mako musu ba buku san abin da yake banci rayuwar su ba cikin abubuwa masu yawa annabi Musa da ya fita ya hadu da Khidr Khidr kuma zance mafi inganci shine ana daukar sa matsayin annabi ne amma waɗansu sun tafi cewa wali to ko mun ce wali ne ko mun ce annabi ne ba matsala bane saboda babu nasi qarara da ya fito ce annabi ne ko kuma ba annabi bane amma abinda ra'ayin da malamai suka fi rinjayarwa shine annabi ne don ya ce wa ma fa'altuhu an amri ba da izini na nayi wannan abu ba kinan umurnin Allah ne kinan an bashi labari ita ko kalma ta annabiyyu ko annabi'u tana nufin wanda aka ba labari duk da cewa sun ce annabi'u da annabi'u duka ma'anar su daya wadansu kuma sun ce a'a annabi'u yana nufin mai daukaka daga na bayan bune izartafa'a annabi'u kuma daga na ba alayhi nabbi'u an bashi labari kinan sai ya zamanto shi annabin nan wato kuma babu matsala ko da mun ce akwai sabani babu wani annabi wanda yake bai da kima bai da daraja wa ma fa'altuhu an amri to duk da haka dai kasancewar sa annabi ko mun ce wali yana nuna kenan wato annabi Musa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul sai yaje neman ilmi wajen khidr kenan ba dole bane ilmi sai wanda ya fi daraja ne za a nema gare shi domin annabi Musa ko da mun ce khidr annabi ne bai kai annabi Musa daraja ba amma kuma gashi annabi Musa ya je neman ilimi a wajensa kuma akwai wata matsala wanda wasu suke cewa a ƙarƙashin wannan kissa cewa wali yahi annabi to wannan kuma matsala ce da take tana da hadari sosai za ta kai mutum ga kafirci wal iyadu billah saboda suna son su nuna wali Khidr ya fi annabi Musa ko ko wali yana iya fita daga cikin shari'a wato ta annabi shi yasa suke halatta ma kansu abubuwa su ce su waliyai ne za su fita daga shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan zai kai mutum ga kafirci an gane ko abin da ya kamata mu fahimta shi wannan alqur'ani ne ya bada labarin shi shi yasa zaka ga suna kirkiro wadansu abubuwa su ce akwai wani ilimi da ake kira ilmul ladunni domin Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma min ladunna mun bashi ilimi daga wajen mu sai suka ce akwai ilmul ladunni wannan kuma ba gaskiya bane sannan kuma akwai wata mas'ala mai hatsari a wannan wurin shine waɗansu daga cikin ƴan Shi'a suna cewa wannan kissa wato ta Hidr da ya kashe mutum da yayi fasa jirgi da kuma ya tada katanga wannan kissa ce wato kamar ba haƙiƙiya bace wato kamar cikin kissa ce ramziya kamar abu ne wanda kawai an saka shi kamar babu shi misali irin yadda ake tatsuniya a ce jaki ya ce ma kura kaza kura ta ce maka zaki nan rumuzi ne aka yi amfani da su waɗansu kuma daga cikin su suna cewa a'a ai kamar abu ne wanda aka gani cikin bacci kwana ne annabi Musa yayi domin bai halatta ba annabi wato annabi ko mu ce Khidr ko wali ya kashe mutum wanda bai taɓa yin wani laifi ba kenan wannan Allah ba zai yi umurni da wannan ba kaza 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 to wannan duka suna son su ƙaryata wannan ne ga annabi Ibrahim Allah ya umurce shi yanka dan shi ba wani laifi yayi ba kuma shi Allah hikimar da yake koyewa cikin abubuwa ba wanda yake kewaye da ita to wannan suna kokarin ne su ƙaryatar da waɗansu kistoshi ko su maida su irin kistoshin da uda ba'u suke rubutawa alhali kuma alqur'ani qasa'is ne ko qisas ne kisan in ce haqiqiyya abu ne wanda yake haqiqa nahnu naqussu alayka ahsan alqasasi bima awhayna ilayka hadha alqur'an alqur'ani ba tatsuniya bane an gane ko haqiqi abu ne wanda yake ingantacce don haka sai mun yi hattara a cikin wannan kissa akwai abubuwa da dama da ake kawowa almuhimmu dai anan annabi Musa ya je neman ilmi daga cikin abin da zamu fitar anan sai ya ce ma Khidr hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda kaga na farko annabi Musa ya fita ya nuna ilimi fita ake yi a je neman sa zaka je makaranta ne ko da daga gidanku ne ka fita ka je makaranta amma idan aka ce mutum za a bashi karatu a gidansu to akwai wahalar yi karatu don ba zai san kimar darajar ilimi ba shi yasa manyan malamai so da dama suke fitar da ƴaƴansu daga gidansu su tura su wani wuri don su san ilimin nan abu ne mai kima su ga yadda ake neman ilimi amma idan babanka ne yake da ilimi ko yayanka ne yake da ilimi ba za ka kimanta ilimi irin yadda ya kamata ba ina fata an fahimci wannan da kyau shi yasa muke ganin karatun alqur'ani da abubuwa suna da matsala za ku ga malami a ce ya zo gida ya karantar da yara ko yara waɗanda ake ba karatu irin kurde mai zon kilon da ake cewa ilimi na duniya akwai matsala ya kamata a ce a'a yaran nan a rabo su da gida a nemi wani wuri wanda za mushe zai karantar da su za su fi sanin kimar ilimi amma idan ya zamanto za a karantar da su a gida akwai matsala yaro sai ya zamanto gaban iyayenshi ba zai yi biyayya ga malaminsa ba to balle ma a ce karatun alqur'ani a ce wani malami ne za a ɗauko daga ƙauye makarantar alqur'ani a mishi dan daki shike zuwa ya yi cefa ne shike zuwa ya siyo ma yara biredin da za su karyawa da shi sai sun kare an yi musu wanka yana jira su sanin ya karantar da su karatu wannan ba karantarwa ba ce wannan tambada ce saboda malamai suna cikin yanayi wani malami ba ƙauye ne to muna fatan dai waɗannan abubuwa za a gyara domin bai dace a ce yaro za a zo gidansu a karantar da shi alqur'ani ba zai yi wa ba akwai halat nadira waɗanda malamai suna ganin ana iya ai haka misali a ce mutum ne bai jima da musulunta ba to wannan bai san ma kimar addini sosai ba an gane ko to zuwa a karantar da shi ba matsala bane ko ko mutum ne ya tsuho tugub ba zai iya fita ba kuma bai da ilimin da zai iya wato tabbatar da sallar shi misali fardu ainikin shi to wannan ana iya taimakawa a je a karantar da shi ko kuma wani lokaci ƴaƴa mata ne ana ganin fitar su zai iya sawar wanda akwai mabannata waɗanda za su iya tare su akan hanya to babu laifi shi malamin in babu wani wuri sai gidansu babu wani wurin da karantar da su to ya taimaka ta wannan hanyar dan kima addinin musulunci shi ma wannan dole sai an yi takatsan tsam da shi amma dai abu ya zama to a'a yaran ne karana ce za a karantar da su ba za a yi karatun ba domin ba su san kimarsa ba annabi Musa annabin Allah ne ya fita sannan kuma da yazo sai ce hal attabi'uka shin yana yiwuwa malam nabika bai ce mai ba ni ka san matsayina ko ni Musa ne ina daga cikin ulul azmi minar rusul wahayi yana zo ne daga Allah direct a'a idan zaka je neman ilimi sai ka yi kankan da kai shi yasa riwaya da suke yi wa a cikin sahihul bukhari mimani la yata'allamani daga ahadus salaf akwai mimun guda biyu ba su samu ilimi har duniya har Allah shi ne duniya ba za su samu karatu ba mimani daga mimun ne sai anka ce mimun mimun mimani kamar fa'un fa'un fa'ali ta'un ta'un ta'ali to mimani mimun guda biyu mustahyin wa mustakbir da mai jin kunya da mai girman kai malamai suke cewa jin kunya kashi 90 cikin 100 shine wajen mata shi yasa mace idan za ta je makaranta tana koyewa kuma kullun ta yi son a barta a baya ta laɓe can baya ba ta son karatu ya kai gare ta shi ko mustakbir mai girman kai shi ko kashi 90 cikin 100 an fi samu shi cikin maza musamman wanda adda wani dan matsayi na duniya wani DJ ko wani director ko kuma mutumin da yake shi yana da matsayi na duniya ko masu kuɗi saboda suna da girman kai a cikin rayukansu wato dama dan adam mafi yawanci wanda ke da girman kai zai uyi shi idan yana talaka amma idan ya samu mulki ko kuɗi zai bayyana wannan girman kan ba wai kuɗi ne suke canza mutane ba a'a ɗabi'a ce wanda aka koyi cikin dan adam amma bai samu damar da zai bayyana ta ba to kenan idan mutum yana da girman kai ko yana jin kunya ya tambaya ko yana jin kunya a san malamin sa ko yana jin kunya a ce wane yake karantar da shi ba zai samu karatu ba annabi Musa dai a takaice ya tafi kuma cikin tafiyan nan da suka yi ya ce laqad laqina min safarina hadha nasara mun hadu da wahala mun wahala kurai da gaske wanda yana nuna ne mai ilimi sai an sha wahala ba yadda muke tunanin a samu ilimi ba haka kawai bayna ashiyatin wa duha haka ban malamin a wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba to daga ciki annabi Musa ya yi tafiya Khidr ya kafa mishi sharuɗa dalilin rabuwarsu saba ma waɗannan sharuɗa shenan idan kana tare da malami idan ya aza dokoki duk wata makaranta da ka sani a duniya tana da ka'idodinta duk wani malami yana da ka'idodinsa duk wata lakkal da za a buɗa akwai dokokinta to amma sai ka iske mutane idan aka aza sharadi a makaranta ta addini suna wato cewa abin bai dace ba amma idan suka je lakkal duka sharuɗin da anka aza musu za su yarda da su kaga wannan ba gaskiya ba ne sai yace fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhdith laka minhu dhikra idan kabbi ni karka tambaye ni sai nayi maka bayani ni da kaina shi yasa ba komai bane ake tambayar malami akwai wanda suke son su yi gaugawa su yi ta tambaya abinda ba su sani ba saboda suna son su kare maza maza su zama malamai wannan ba zai saka zama malami ba an tafi annabi Khidr ya wato abin nan an fara tafiya hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha sun shiga cikin jirgin ruwa sai ya kharaqaha sai ya abin nan samun wani abin yanka ko zartu ko gatari ko abin da ya kama da haka sai ya fara wato fasata daga nan sai annabi Musa ce a kharaqta hali tughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an wato imra ka zo da abin mamaki sai Khidr ya ce alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra ashe ban gaya maka baka iya tafiya shi yasa idan malami ya nuna ba zai iya baka karatu ba kada ka zarge shi ka zargi kanka in kai ka saba masharuɗa sun je kuma hatta idza laqiya gulaman faqatala sun hadu da yaro sai ya kashe yaro annabi Musa ya mamaki inda ma babban mutum ne a ce ya taba yin wani laifi ga Allah sai ce a qatalta nafsan zakiyatan ko zakiyatan bi ghairi nafsi zaka kashe rai wanda ba taba yin laifi ba zakiyatan wata qira'a ce yace qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra ashe ban ga ba baka iya hakuri malam ya kara bashi wata dama advertisement inji turawa sun ka ci gaba da tafiya ki mai to yanzu kan in ka tambaye ni bayan haka shi annabi Musa ga cewa malam ya karbi uzuri sai ce in sa'altuka an shay'in ba'da ha fala tusahibni yanzu kan in na sake kada ka tafi tare da ni fan qalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqata fa aqama suna tafiya har suka je wani gari suka nemi a sauke su mutane suka kiya sai Khidr ko wali Khidr ko annabi Khidr sai ya isa katanga ta yi kusan faduwa sai ya tada wannan katanga wasu sun ce ya sa hannu ya tada ta wasu sun ce a'a yayi gini irin yadda ake yin gini a dauka birgi a aza qala law shi'ta lastakhadhta alayhi ajra yace da kasu ka ganin kaman ma ba tambaya yayi ba yace da kasu da ka wato karbi lada saboda waɗannan mutanen ba su kyautata ba sai Khidr ya ce mai to yanzu kan rabuwa za mu yi yace wannan jirgin ruwa ya bashi dalili shi yasa wani lokaci malami zai yi abu in baka sani ba kada kai gaugawa kuskurantar da shi musamman wannan zamani da muke ciki da yawa daga cikin dalibai suna son su kuskurantar da manya-manyan malamai da a san sun yi karatu to yana yiwuwa kuma su ne ba su ma gane ba shine babban matsala din saboda ilimin su bai kai inda za su fahimta ba ba mun ce malamai ba sa yin kuskure ba idan mutum zai yi bayani kan matsala ta ilimi to yayi bayani kan matsala kada ya damu da sai ya kiri wani malami ko ya faɗi littafin wani malami a'a matsala kaza malamai sun yi kaza kanta kaza ne daidai ko kaza ne kuskure ko ku kaza ne muke ganin ya fi zama daidai kaza kuma muna ganin ba daidai bane amma ba dole bane in zaka bayani kan matsala sai ka dauko sunan wani malami abinda waɗansu ɗalibai suka damu da shi a wannan lokacin kenan ita matsala ta ilimi idan za a tattauna kanta za a kawo hujjoji ne bari damuwa da malam wane ko malam wane ko malam wane amma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi sun fi sun sun ce malam wane ya yi kaza ya yi kuskure saboda ta wannan hanyar suna garin za a nuna cewa sun yi karatu kai ka kira sunan malami kada ka damu da dole sai ka ambaci sunan malami in matsala ce ta ilimi nuna cewa matsala ce kaza kuma malaman da suke cewa kaza to muna garin ba daidai bane kuma ga dalilan mu shikenan ina fata an fahimce ni Allah ya kyauta to almuhimmu kuma ya bashi fassara cewa waɗannan abubuwan na farko ya fasa wannan jirgin ya saboda akwai azzalumin sarki da yake kwace jirgi mai kyau kidan zalunci ba yau ne aka fara ba ina fata an fahimce ni to da yayi mata wannan illa kaga sarkin ko ya ga jirgin ba zai karbe shi ba kaga ana iya ganin sharri ne musu ashe alkhairi ne shi yasa ake kira da larabci wani karin magana rubba darratin nafi'a so da yawa zaka a cutar da kai amma kuma sai abin ya zan amfani gare ka shi yasa kada ka sa tsammanin don ka rasa wani abu cuta ne gare ka a'a tana yiwa Allah ya san abin ba zai zama to alkhairi gare ka so amma da yawa daga cikin mutane idan suka rasa sai suna ganin ba alkhairi bane idan suka samu alkhairi ne sannan kuma ba shi labarin cewa yaro da aka kashe da ya rayu da zai zamanto sanadiya halaka iyayensa to kaga wannan shi ma abu ne wanda yake Allah ya san da shi ashe rahama ce ga yaron rahama ce ga iyayensa in bai balaga ba kina an huta mas'ala ta karshe kuma wannan katanga ya kasance a karkashin ta akwai dukiya ta waɗansu marayi waɗanda idan dukiyar ta bayyana azzalumai za su iya wawashe wannan dukiyar su yi babakere a kanta su yi sama da fa'i da wannan dukiyar to shi kenan sai Allah ya kawo shi don ya tada wannan katanga don mi don wannan mutumin bawan Allah mutum ne nagari ya ce wa kana abuhuma saliha babansu nagari ne shi yasa abin da ya kamata mutum ya yi ƙoƙari Allah ya kiyaye zurriyar shi bayan shi shine ya zama mutum nagari yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane domin mutane abin da suke kokari a yanzu su yi kokari yansu su yi karatun boko don su samu wato matsayi mai kyau ko kuma su tara musu dukiya don saboda kasu wahala bayan su wannan duk hayaniya ce baka san abin da zai faru bayan ka ba kai kanka ba za ka iya kare kanka daga wahala ba ko a duniya abin da ka tara ko matsayin da ka samu ana iya kwace maka wannan matsayin kuma dukiyar da ka tara tana iya ta kare kai kanka baka isa ka ba kanka kariya ba balle ka ce zaka iya ma ƴaƴanka asiran avenirkin su hayaniya ce ta mutane kai aiki nagari Allah shine zai kula da kai kuma ya kula da zurriyarka bayan ka to amma da yawan mutane suna manta wannan sai suna ganin ga yadda za su yi su yi makan ƴaƴan su asiran avenir wannan kuskure ne Allah ya gane da mu to almuhimmu ƴan uwa a cikin dai wannan kissa akwai abin lura mai yawa ta hanyar fuskar neman ilimi game da irin yadda annabi Musa ya tafiya tare da Khidr alayhi salam idan muka zo nukta ta gaba shine abin da ya shafi hadisai na manzo annabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadisi ne na Abu Huraira wanda Imam al-Khatib ya kawo shi sannan kuma Imam al-Tabrani ya kawo shi a cikin Mu'jam al-Kabir riwaya ce ta Imam Muawiya a cikin al-Mu'jam al-Kabir manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innamal ilmu bitta'allum shi ilimi ana samun shi ne bitta'allum wato neman shi kalima ta ta'allama wato wazni ne na tafa'ala shi ko tafa'ala yana nufin akwai kallafa makai malaman sarfu suna bayanin kalima in ta zo wazani kaza tana da ma'ana kaza yana daga cikin abin da yawa daga cikin dalibai ba ruwan su da shi wato kowane wazani a larabci yana da ma'anar da yake dauka sai dai in an saba ma wannan cikin ilimin balaga a kawo wata kalima wato wani wazani a matsayin wani wazani wanda kuma dole sai da ilimin balaga ake gane wannan zan ba da misali guda waja'u ala qamisihi bidamin kadhib ɗan uwa annabi yusuf Allah ya ce waja'u sun zo ala qamisihi akan riga annabi yusuf bidamin da kuma da jini kadhib ƙarya kaga ba a ce jini ƙarya sai dai a ce bidamin makdhub jini na ƙarya to kaga wannan kalima ta mastar tayi niyaba ne akan wato ismul maf'ul shine abin da kamata mu gani to cikin sarf ko wace kalima akwai ma'anar da take dauka zaka iske tana daukar ma'ana 13 14 misali dan wazali yana iya daukar ma'anoni daban-daban so amma da yawan dalibai ba su hankalta mu wannan almuhimu dai tafa'ala yana nufin takallafa shay duk abin da yazo a cikin tafa'ala yana nufin akwai wato tsanantawa da jajircewa kaga tafakkara yana nufin ya duqufa kan tunani wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila takallafa ya daura ma kanshi abinda ba zai iya dauka ba yana son ya nuna cewa yana da kaza mutun ya nuna shina da ilimi bai da ilimi ya nuna yana da matsayi babba bai da wannan matsayi ya nuna yana da dukiya bai da shi to hakan ga ta'allama ya kallafa wato ya jajirce wajen neman ilimi to dan haka innamal ilmu bitta'allum ilmi ana samun shi ne ta hanyar at-ta'allum neman sani da jajircewa wajen neman sani to neman sanin nan da jajircewa wajen neman sani shine daga cikin abinda yanzu da yawan mutane musu damu da shi sun dauki ilmi kamar wasa yanzu turawa da suka neman duniya sun jajirce wajen neman ilimin neman duniya mu kuma mun ce muna son duniya muna son lahira ba mu jajirce wajen neman ilimin addini ba mu jajirce wajen neman ilimin duniya sai mun kai zaman ba wato mai son biyu shi ya kamata yayi aiki fiye da mai son daya sai zaman to mai son daya yafi mai son biyu jajircewa kinan kaga akwai babban magana almuhim lokacin mu yana tafiya babu lokaci mai yawa zamu ci zuwa ga waɗansu mas'aloli da suke da alaka da neman ilimi mas'alar mu ta gaba ta uku ita ce mas'ala da take da alaka da al-ikhlas shine neman ilimi duk abinda zaka yi a musulunci ana buƙatar ka tsarkake niyyarka da yawa daga cikin mutane abin da ke samu suna fashal shine rashin tsarkake niyya game da abin da za su aikata idan zaka nemi ilimi ana buƙatar ikhlasi idan zaka yi wani aiki ko a bayyane ko a boye ana buƙatar ikhlasi ciyarwa tana buƙatar ikhlasi wa'azi yana buƙatar ikhlasi karantarwa tana buƙatar ikhlasi domin duk abin da babu ikhlasi ciki to matsalar da za a samu shine abin nan ba zai dore ba ma kana lillahi dama wa ma kana li ghairihi wa kadu ma kana lillahi dama wa wasala wa ma kana li ghairihi qata duk abin da ake yi don Allah to dorewa zai yi koda ya yanke saboda wasu dalilai to kuma zai ci gaba amma duk abin da ba dan Allah ake yi ba yankewa zai yi domin ba ana yi bane don neman yardan Allah wannan aqida yana daga cikin abin da yasa da yawan abubuwa sai sun taso rigiri an yi kamar za a yi amma ƙarshe sai kaga sun kwanta shine mafi yawanci aikin musulmi a yanzu kuma shine mafi yawanci aikin siyasa da ake yi don saboda cimma wani buri na duniya to ayoyi da dama sun yi bayanin ikhlasi duk aikin da za a yi babu ikhlasi yana da alaka wato yana kamanceceniya da alƙin munafiqai da kafirai kafirai suna yin aiki na alkhairi ba don Allah ba innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah dan su kange mutane daga hanyar Allah shi yasa kake babakin proje da ake yi daruwa ba dan neman yardan Allah ba a'a akwai burin da ake so a cimma sanin sirrin kasashen mu don a mamaye mu don a ƙara mayar da mu baya da abin da ya kama da haka kafir munafiqai suna yin sallah wa yace ai sallah Allah amma kuma sallar da suke yi ba don Allah ba amma suna yin irin yadda Allah yake yi babu lada an gane ku innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala fa allati yura'una an-nas suna yi ne don mutane su gansu kaga babu lada shi yasa rashin ikhlasi a cikin aiki yana da hatsari zamu tako ayoyi duk abin da zaka yi ana buƙatar ikhlasi haka aka umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul inni umirtu an a'budu allaha mukhlishan lahu ad-din an umurce ni in bauta ma Allah ina mai tsarkake addini gare shi to kuma neman ilimi yana daga cikin addini yana daga cikin ibada sannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ce tayi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko iswatun aw taqra'a hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira bani isra'il an umurce su wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima da sauran dai ayoyi da suka bayyana wannan idan muka diba kuma akwai hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisi na Abu Huraira wannan hadisin Imam Ibn Majah ya ruwaito shi sannan kuma Imam Ibn Hibban ya kawo shi sannan kuma Imam Abu Dawud shi ma ya kawo shi a cikin sunan manzo Allah da sauransu ba ma waɗannan kawai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah duk wanda ya nemi wani ilimi mimma yubtagha bihi wajhu Allah wanda ake neman yarda Allah da shi to nan ba ilimin addini kawai ake nufi ba a'a da zaka nemi ilimin kera mota dan ka saukaka ma musulmi kuma dan saboda a amfana da ita wajen wa'azi da ayyukan addini shi ma ana neman yarda Allah da wannan amma dai ilimin addini shine gaba ina fata an fahimci ni ko mu ce ilimin littafan addini misali ilimin dukkan da suke da alaka da tafiyar da addini kai tsaye shine farko mimma yubtagha bihi wajhu Allah wanda ake neman yarda Allah sace la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya bai neme shi ba sai dan ya samu wata buƙata ta duniya ko neman girma buƙata ta duniya ko neman kuɗi buƙata ta duniya ko neman kusanci ga manya ko wace irin buƙata ta duniya sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam yajid 'arfal janna bai zai ji kamshin aljanna ba Allahu akbar bai ji kamshin aljanna ba yawmal qiyamah ran tashu al-qiyamah Allah ya muni tsaki har yanzu kuma akwai wani hadisi kafin mu wuce wannan mas'ala hadisi ne na Ka'ab bin Malik sahabi ne wanda yake yana da hadisi mai tsawo cikin sahih Muslim na tahiya yakin Tabuka yana daga cikin waɗanda Allah ya karbi tubansu waɗanda ba su tafi yakin Tabuka ba waɗanda suka yi gaskiya wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahabat ha Allah ya kawo ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma as-sadiqin Allah ya sanya mu daga cikin masu gaskiya duniya da lahira Ka'ab bin Malik yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kaga wanga shine ake kira wajen malaman hadisi aujuhu tahammul alhadis yadda ake dauka hadisi akwai maratib da dama to wanga aqwaha shine mafi girma domin ya ce sami'tu kenan direct ba ga wani sahabi yaji ba ga manzo yaji kai tsaye cikin wato dokar aujuhu tahammul alhadis kadiba cikin littafai na usulul hadis za su gaya maka su daban-daban akwai amba'ana akwai akhbarana akwai wajattu akwai kuma ajazali da sauransu na'am yake cewa naji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man ta'allama al-ilma duk wanda ya nemi ilimi sai kawo shi nan al-ilma da alif wal lam sabanin wancan ilman domin na nuna maka wani ilimi ake nufi an kawo alif wal lam an kebance sai yace li yujariya bihi al-ulama dan saboda ya yi mujarat dan an kace mujarat shine ko fituna fito ko gardama da mallamai ko nuna yakuri tsakaninka da mallamai kana son ayi tinqahu shi yasa wani zaka ga ilimin shi shine kullun abin da yake so ya ji wata mas'ala da wani malami ya faɗa yake ba haka nan bane shi abin da ya dame shi kenan kamar kuma irin firaqud dalla irin su ƴan shi'a irin su mu'tazila zaka ga kullun abin da suke kokari su kawo tarnaki cikin tafiyar addini su nuna kaza ba haka nan bane kaza ba haka nan bane mutum dai yana son a ce shi malami ne kuma yana fito da manyan malamai shi dai ya kuskurantar da malamai a san yayi karatu zaka gani ana yin wato al-munazarat kullun shi munazara ne baka gani sai wanda ake yin abin nan ko kuma kaga irin shi'a da suke koyawa daliban su shubuhuhi kaza da kaza da kaza ai kaza cikin sahih bukhari an ce kaza cikin sahih muslim an ce kaza ai cikin littafin sunna an ce kaza ai kaza ko aya ta qur'ani ta ce kaza su ne su kawo shubuha wanda sai manya-manyan malamai zaka ga suna kokarin warware irin waɗannan shubuha to yana nuna cewa mutumin nan yana son yin fito da malamai manya-manyan malamai masu karantarwa don Allah ba sa ma son a san su sai dai in an san su dole na kuma Allah shi ya ga dama za a san su zaka ga ana zuwa yudrabu akbadul ibli ilaihim wato ana buga abin nan antar raqumma ana rufin kina ana hawa raqumma a wancan lokaci ko kuma mu ce ana zuwa daga lokuta a hayo mota ko jirgin sama a wannan zamani a zo zuwa gare su don neman ilimin da Allah ya ba su au liyumariya bihi ulama au yumariya bihi sufaha ko ko yayi jayayya da as-sufaha da ana rufin jahillai mutum ne yake son kullun an san yayi karatu sai a tattara a zo fada akwai jahillai ko ƴan boko da basu san addini ba yazo ya zauna saboda yayi jayayya da su yaga ya kawo hujja wani lokacin ma zai karanta larabci ya ce ayat qur'ani ce saboda a ji tsoro ko ya ja wani larabci ya nuna hadisi ne saboda a ji tsoro wannan kenan yana son yayi wato al-mumara shi wato jayayya an gane ko da mutanen da suke jahillai to wannan kuma wayasrifa bihi wujuhan nas ilai sannan kuma ya juyar da kuskokin mutane zuwa gare shi wanda kuma wannan zamanin mun shigo cikin wannan bala'i saboda akwai wasa'ilul i'lam kaseera akwai internet mutum zai ya dauka ya tura internet za a dauki karatun shi a saka sakan saman internet da wasa'ilul tawasul ijtimai ko kuma akwai tele mutum ya sa babban riga a ganshi cikin gidan tele a rubuta malam wane ko shak wane ko al-shak wane a kawo nimirin shi number a sa number din shi saboda a san shi ga kuma gidajen radio ko kuma gidan radio ya zamanto yana halarta daga lokaci zuwa lokaci a san wane yana tafsirin Qur'ani ko ya sa littafi kaza ko ya sa littafi kaza saboda a san shi malami ne kiran waɗannan duk hanyoyi ne yasrifa bihi wujuhan nas ilai koko ya zamanto inda an ka san ana wani babban taro inda ake tara manya-manyan malamai saboda su hau shi ma yana son ya hau a san da cewa wane babban malami ne yayi karatu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace adkhalahu Allahu an-nar Allah zai shigar da shi wuta kenan kaga ana neman ilimi ne don a shiga aljanna shi ko ilimin shi ya zan wabalun alaihi musiba ne gare shi ya zan sanadiyyar shiga cikin wutar jahannama to kenan ko ai neman ilimin bai yi amfani ba kuma ilimin ahlul kitab da kuma waɗanda suka gabata waɗanda ba su yi aiki da ilimin su ba wanda malami idan ya ɓaci cikin al'umma zai zamanto guba domin babban matsalar da muke fama da ita a wannan lokacin malamai sun kasa haɗiye kwaɗayinsu kullun sun fi son su ga sun samu kusanci ga masu duniya shi yasa masu duniya suke ganin ai su sun fi ma addini ƙima kuma suna iya su juyar da addini don cimma buƙatocinsu na duniya shi yasa za ka ga yanzu rubuce-rubuce na ƙarya tawili na ƙarya wa'azi ba ana wakiltar addini ba a'a ana wakiltar waɗansu mutane ne ko waɗansu masu faɗa a ji don a juyar da ayoyi to kaga duka wannan ya sufi bi wujuhan nasu ilaihi shi yasa zaka ga malami bai damu da karatu ba amma ya damu da babban riga ya damu da babban rawani ya damu da babban titir shine shugaban kaza shugaban kaza shugaban kaza don saboda a gane shi ya girma waɗannan duk hatsari ne Allah kai mun tsari to ƴan uwa waɗanda mun taɓo ne a cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da bayanin ikhlasi yin aiki don neman yardar Allah subhanahu wataala ba mu yi bayanin mi ake nufi da ikhlasi ba akwai ta'rifat da dama malamai suke cewa wato al-ikhlasu an ya'mal al-insanu amalan liftigha'i mardati Allah subhanahu wataala mutum yayi aiki don neman yardar Allah wa tajridihi min kulli sha'ibatin dunyawiyya ya irautar da wannan aikin nashi ya tace shi ya raba shi da dukkan wani abu wanda zai cuɗanya da shi na neman duniya kai neman ilimi don Allah ka karanta don Allah kai wa'azi don Allah ba dan ka gyara ma wani da rai ba ba dan ka bata ma wani da rai ba wanda ya ji dadi gare shi ta kare wanda bai ji dadi ba gare shi ta kare kai dai ka isar da sakon Allah subhanahu wataala Allah ya kyauta mas'alan mu ta gaba in an samu ikhlasi cikin neman ilimi shine foundation sai a samu almutaba'a almutaba'a shine neman ilimi irin yadda shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tazo da shi to dan haka akwai abubuwan da ake bukata ga dalibin ilimi ya siffantu da su zamu dan debo daga cikin bayanan da malamai suka yi duk da yake mun san lokacin namu takaitacce na kwarai da gaske shine cewa akwai wasu baitutukka na al-Imam Ash-Shafi'i rahimahullah Imam Ash-Shafi'i malami ne sananne ɗaya ne daga cikin malamai masu mazhaba guda hudu na musulunci yana da diwani da ake kira diwan na Imam Shafi'i da yawa daga cikin mutane suna san tsammanin Imam Shafi'i ya zauna ne ya rubuta wannan diwani a'a ba haka bane baitutukka ne da ya rubuta sai aka tattaro su aka hada su sai aka yi diwani shi yasa littafi wani lokaci sai kai hattara tana yiwa mas'aloli ne da wani malami aka tattara kenan sai ya zamanto littafi na wane amma ma'ana ba ya faɗi magana ba a lokaci guda kamar fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba wai lokaci guda ne ya zama ya rubuta wannan fatawoyi ba a'a mas'aloli ne daban-daban da suka zo aka tattara su kamar tafsiri na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da suke kira al-bayan a'a ba zama ne ya rubuta shi ba mas'alolin da ya fassara wasu sun su ayoyi ne aka hada to yana da kyau dalibin ilimi ya san wannan domin mas'aloli ne masu hatsari zaka iske mutun ya faɗi magana musamman masu bukata ake kai kuskure su ce kai kuskure Imam Malik ba a rubuto yana da baitutukka da dama ba amma baiti guda biyu ne aka tafa faɗa Imam Malik yayi a rayuwarsa ina fata an fahimce ni wato akan al-qana'a wadatar zuci su kadai ne aka tafa rawaitowa waɗanda dai mu muka sani amma tana yiwa wani ya cin ma waɗansu wata rana in ya cin musu kuma bai hana a ƙara su suke cewa baitutukkan su ne هي القناعة لا أرضى بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز فيها بغير اللحد والكفن باب لوكة إنذا مفسر آوى سيون لوكة إمام الشافعي يتي أخي لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك أن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان وأنا نبيت سكان إمام الشافعي يسو أما ديوا دك سكما لما زاك سنتي ما تعليمي ياتي دمي أقول لتافي أزوري لأتي خويا مطالب إلمي لدبا لني ما إلمي سيأكسا ما تعليم المتعلم دون دوريك وان ديك ييشي تم مذهب حنفية ني أما مونا ينكي مالكي لتافي ياشي حرسو سيكما الدنيا littafi yana samun karbuwa ne saboda ikhlasin wanda ya yi shi ya mutu amma in ya yi shi da kyakkyawan niyya Allah zai kashi inda ba sa tsammani ba shi yasa diwani na Imam Shafi'i yayi sai a ce mai ta'alimi ya ce a'a shi mai ta'alimi ya kawo ni ya dauko daga wani yanzu misali in ka dibi a cikin littafin Riyadus Salihin na Imam An-Nawawi zaka ga ya kawo dan su baitutukka wanda ana danganta su zuwa ga Imam wato An-Nawawi الحليق بن إمام النووي بن إمام الشافعي إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا تكاد وانا سيأتي إمام النووي ياتي أعشي ما يارويتوني قواني شيسا تالي بإلمي مسمى أولا اللوكتي أبن دشككرا التوثيق العلمي أجامئوئي أنا كويد تالي بين إلمي طرق البحث zaka ga wato ana buƙatar magana in ka dauko ta a san daga wa ka dauko ta kada a danganta magana wani zuwa ga wani to shi wannan mai ta'alimul muta'allim ba shi ya faɗa ba ya dauko ne daga diwa ko mu zamu ce za mu dauko ne daga Imam Shafi'i ba mu sani ba ko cikin diwanin gaggan su ko a wani littafi yace akhi ya kai dan uwana la tanalul ilma ba za ka samu ilimi ba illa bi sittatin sai da abubuwa guda shidda sai ka hada sifofi guda shidda ba yana nufin bakin su ba amma mafi muhimmanci daga cikin su yake son ya ga maka sa umbika an tafsili ha bi bayani zan baka wato zan fayyace maka bayanin su dalla dalla ko filla filla in jikana wa zaka'un ya zama to kana da zaka nan ilimi yana nufin mai yawa domin idan ka je makaranta kowa zai samu nashi rabo zaka'un ka zama to kana da kaifin hankali to shi ko kaifin hankali ilimi ya kasu gida biyu ne akwai al-ilm al-manqul da akwai al-ilm al-ma'qul al-ilm al-manqul shine ilimi wanda an ka cirato daga magabata littafan su misali hadisi cirato shi lafuzan shi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam manqul al-qur'ani nassin shi manqul ne an ruwaito shi an kawo muna aqwalu salaf manqula cirato muna ita akai to sannan kuma wato littafan nahwu da aka rubuta daga magabata manqul ne da littafan da muka ruwaito daga gare su amma akwai al-ilmul ma'qul ilimi na ka'idodi misali ilimin usulul fiqh misali ilimul usulul hadith misali ilimin usulut tafsir wanga al-ma'qul ne wato ta fuskar an ruwaito shi daga magabata waɗansu sun rubuta manqulun ne amma ta fuskar da hankali ake aiki a gano yadda ake tafiyar da shi ma'qulun ne shi yasa malamai suke cewa shi al-aqlu masdarun ilmiyun ne kuma wa'alatun ilmiya shi hankali masdar ne na ilimi domin akwai abubuwan da malamai suka hankalto suka muka ruwaito su to ta hanyar mun ruwaito su daga malamai su zama to manqul amma ma'qulun ne shi hankalin yana aiki kuma wajen gane tace abin da ya inganta da bai inganta ba nan kuma ya zama to ala fa huwa masdarun wa alatun fi nafsi alwaqt wannan mas'aloli ne da ke daliban ilimi su fahimce su zaka'un ka zama to kana da kaifin hankali zaka'un wa hirsun da kwadayi wanda abin da muka rasa kenan mutane ba su da kwadayin ilimi irin yadda ya kamata yanzu internet ta amshi neman ilimi tele ta amshi neman ilimi ga sunan dai abubuwa al-mulhiyat wal mushghilat ce sai yanzu duk mutumin da bai yi nisa da birni ba wani lokaci bai iya tsaya ya karatu domin bai iya jajircewa ce sai kuke ganin duk jami'a ta duniya idan za a fara yinta mafi yawanci ana yinta ne a cikin daji saboda hankalin mutum ya tsaya yayi karatu wa hisun ya zama to kana da kwadayi yanzu kun ga bamu da kwadayin ilimi shi yasa littafan addini bamu iya sai mu ƴaƴan mu sai dai ONG ta baso wa littafin dala 50 sai dan kai shekara 5 baka sami littafin dala 50 ba saboda baka dauki ilimin da muhimmanci ba amma portable ne jika 500 za a iya sai a bayaru lakwal ta miliyan kai za a iya sai za a biya mutalibi da abin da ya kama da haka zaka'un wa hirsun wastibarun da hakuri shi ilimi bai yiwa duk mutumin da ke son ya zama fada ya sha shayi a yi hira a sha shisha baka samun karatu babu hakuri gare ka sai ka yi hakuri da mi da zama cikin mutane ka ba da dama ka yi hakuri da internet ba mun ce kada ka yi amfani da WhatsApp ba a'a ya zama to kana da lokaci minti 30 ko awa 1 a yini da kake amfani da shi da sun kare ka kare ka yi hakuri da yunwa wani lokaci duk abin da ka samu ka ci kada ka ce sai ka zabi irin abincin da kake so ka yi hakuri da sutura mai kyau kada ka ce duk modelkin da aka kawo na gizner sai kasa ba za ka yi karatu ba da abin da ya kama da haka wastibarun ka yi hakuri wajen binciken littattafai rashin yin bincike yana sawar ba za a ci nasara ba wastibarun wa bulghatun da guzuri guzuri irin da dalibi shi yasa da yawa daga cikin mutane sun rasa ilimi saboda ba su da wanda zai taimaka musu yanzu karatu ya koma wato abin nan na bokon ya zama to nabiya da za a ma biya ka ne kai karatu da iyayenka ma in lokacin noma yayi za a ba su kuɗi amma yanzu ya kai gona ake sayarwa don saboda a biya mutum kuɗin makaranta ina fata an fahimce ya zama to kana da bulha wanda zai taimaka maka ko yayanka ko mahaifinka ko abin da ya kama da haka amma baka da komi sai dai ka ce kai bara ka samu wannan yana da wahala kai karatu ingantacce wa suhbatu ustadin kuma ya zama to kana da malami da yawan mutane yanzu suna tinkahuri da basu da malami alhali ko wannan alamar jahilci ce domin mi an ce innamal ilmu bitta'allum sai ka nemi ilimi kana buƙatar malami duk annabawan Allah suna da malami wanda ya karantar da su babu annabin Allah wanda bai da malami malamin su shine jibril manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yace allamahu shadidul quwa wanda ya sanar da shi shine mai tsananin karfi shine mala'ika jibril shi ko jibril wa ya sanar da shi alqur'ani Allah to ya an kai za a ce mutun ya zamna ya ce shi malami ne bai da malaman da suka karantar da shi kuma bai neman ilimi wannan ba gaskiya bane to wannan yana daga cikin abin da yasa zaka gane mutun bai yi karatun kwarai ba yana nuna cewa shi bai da malamai ko yana boye malamansa ko bai son a san wane ya karantar da shi dan yanzu Allah ya daukar da shi wannan duk mummunar alama ce ta dalibin ilimi manya-manyan malaman da muka sani a duniya zaka ga kullun suna tinkaho ne su nuna ga wane ga manya-manyan malaman da suka karantar da su kuma wannan shine abin da aka sani ina fata an fahimci ni don haka ne wa suhbatu ustadin bayyuwa a wato a ce an samu ilimi babu malami wannan ba ilimi bane sunansa jahilci kuma bayyuwa littafi shi kadai ya karantar da kai a littafi yana taimaka ma dai ne daga cikin hanyoyin neman ilimi ya zamanto akwai littafi amma ka kai inda zaka karantawa da kanka ka gane matsala ko baka kai ba shi yasa malamai zaku ga ko sun yi rubutu a duniya manyan malamai suna bayarwa a diba saboda ba su amince ma kansu ba tana yawa su yi kuskure shi yasa Abu Hayyan yake cewa yadhunnul ghumra anna al-kutuba tahdi akha fahmin li idraki al-ulumi wa ma yadri al-jahul bi anna fiha ghawamida hayyarat aql al-fahimi idha rumta al-uluma bi ghayri shaykhin dalalta an as-sirat al-mustaqim wa taltabisu al-umur alayka hatta takuna adalla min tawm al-hakim yadhunnu al-ghumra al-ghumra shini wawa ina fata an fahimci ni al-ghamr shini tabki al-ghimr shini hasada da keta kaga daga nan ma an samu matsala ga wanda bai san wasalin kalma ba kuma yake fassara yadhunnu al-ghumra wawa yana tunanin anna al-kutuba cewa littattafai tahdi tana iya shiryar da dalibi a kha fahmin mai fahimta li idrakil ulumi dan ya cimma sani ba tare da malami ba a littafi shi kadai bai isa amma a hada da malamai wa ma yadri al-jahulu jahili bai sani ba anna fiha a cikin littattafai ghawamida mas'aloli masu rikitarwa hayyarat aql al-fahimi sun dimautar da hankalin mai doguwar fahimta mai tsananin fahimta idza rumta al-ulum bi ghayri shaykh kuma man rama al-ulum bi ghayri shaykh duk wanda yace zai nemi ilimi ba tare da malamin da zai karantar da shi ba yace dalalta an as-sirat al-mustaqim ka kauce ma hanyar da take ingantatta wa taltabisu al-umuru alayka al-amru za su rikitar da kai hatta takuna adalla min tawm al-hakim sai ka zama to kai ne mafi bata bacewa daga tawm al-hakim shi ne wani mutum mai tsananin wauta a cikin larabawa wanda wadansu suna kiransa tawm al-hakim wasu suna kiransa juha wawa ne wanda an san shi da wauta so zaka zama to wawa wanda shine babban ma yanzu mas'alar da muke cikin ta dalibai sai su ce dan sun yi larabci za su dauka littafai alhali musamman mustalahat na ilimi ba musamman kuma yanzu internet da take son ta ba dalibai ilimi dama su nemi ilimi sai ga mutun duk wata mas'ala zai shiga cikin internet kawai ya buga ya dauko fatawa ya ce ai kaza ne ba tare da ya girku ba a ilimi to wannan hatsari ne ga dalibai dole a koma mun malamai a yi karatu a wajensu amma son girma da gaugawa to akwai matsala domin ba za a kai labari ba shi ilimi in kana da shi kullum ba zai kare ba amma in dai tsakari na kai ko da cassette kake aiki ko da internet to za a yi zahincin maka domin akwai abin da ba rubuce yake ba kai ne zai kawo shi to su ku dalibai ba su son wannan Allah ke mun mai kyau ɗan uwa musulmi lokacin mu ya matso kuma mas'alolin mu ba ba mu shiga cikin su ba amma a ƙarshe zan yi bayani a gurguje in dan karanta wasu baitutuka da kuma wasu ka'idodi guda biyar ko shida da malamai suka faɗa don saboda amfanin dalibai a ilimance akwai wani malami da ake kira Imam Suhnun malami ne daga cikin malamai manyan malamai na fiqhu na malikiya to yayi waɗansu musu mas'aloli da ya rubuta ya ajiye to sha'ir yana son ya nuna cewa duk mutumin da yake neman ilimi to sai ya jajirce ya dage ya duƙufa akan neman ilimi to sai ya ɗansu baitutuka sai ya mai da mas'aloli kamar ɗan adam yana magana domin a cikin shi'ir akwai abin da suke kira at-tajsid a mai da abin da bai magana kamar yana magana sai ya ce qalat masail suhnun liqari'iha bil kadd tudraku minha kullama satara wato la tahsabu al majda tamran anta akiluhu lan tablugha al majda hatta tal'aqa as sabira لن يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر قالت مسائل سحنون تاي مغنا تاتي بالكد منها وبالكد تدرك منها كل ما استطر بالكد سي ان جاجر تي ان داغي تدرك منها كل ما استطر ذا اغاني دكان ابين دي قومي دومين ان تترا سو كنن سي ان جاجر تي lai wato la tahsabu al-majd tamran anta akiluhu kada ka sa tsammani ilimi kamar wato dabiru ne wanda zaka ci kawai shikenan gashi nan aje ka dauka kaci a'a lan tablugha al-majd ko lan tablugha al-ilma hatta tal'aqa as-sabira ba zaka cin mai ilimi ba sai ka lasa an gane ku sai ka dandana as-sabira ba as-sabra bana akilufi as-sabira ai ma ba'un kasra sai ka dandana madaci wani icce ne wanda ke da daci tal'aqa daga mil'aqa ne shine abinda ake wato debuwa kamar da koshiya a dandana yace lan yablugha al-ilma battalun lalle ba zai samu ilimi ba battalun mai zaman banza kullun kana zaune baka aikin komai kuma kana son ka samu ilimi wala katilun haka mutumin da yake da yawan kasala da ya fara sai ya gaji wala malulun da kuma mai yawan kosawa da ya fara karatu sai ya ji ya gaji wala man ya'lafu al-bashara ya'lafu wato da abin da dai alhamdani inda ainun ne ba dabba abinci an gane ko al-alaf shine wato dab abincin dabba nan kuma ya'lafu daga wato da alhamdani alif ya'lafu idha ahabba shay'a wa lazamahu shine mutumin da yake son kullun yana cikin mutane in dai kana son ka samu ilimi to ka rabu da mutane ya zama to mu'amalar ka da su take banka amma kullun ana wajen foyandi kullun ana wajen biki kullun ana wajen suna kullun ana wajen taro ya zai ka samu karatu ai da kai da karatu ko lahira an ka tashi baka samu karatu dan lahira ba wajen neman ilimi bane abu na karshe ɗan uwa musulmi saboda lokacin mu ya cika shine na farko ilimi yana da maratib na farko akwai alqira'a karatu ya za a yi ka san yadda ake karantawa mafi yawancin dalibai muna koya musu har da ne su har da shi ayoyi amma ba su iya karantawa ba wannan matsala ce ya kamata sai wata rana sai an yi bayanin kayfiyatu wato ta'allumin qira'a ya za a yi ka koyi yadda ake karatu na biyu alfahm ganewa in an karanta kuma sai a gane na uku alhifz har da cewa ya ake yin har da kuma menene ya kamata a haddace menene bai dace a haddace ba na hudu asharh bayani bayyuwa a gane alqur'ani da hadisi ba tare da an kalli sharhohi na magabata ba da aqwalus salaf sannan kuma bayan asharh malamai suke cewa ana buƙatar at-tarkib hahadawa a dauko wannan da wannan a hada don a san a fahimci matsala na gaba ana buƙatar at-tahlil shine ayi tahlilin abu ayi analysis yadda za a fahimta shi da kyau a dauko wannan da wannan da wannan a hada da wannan ilimi sannan a fitar da matsala guda ba wai kai a ce an yi takhassusi ba a kebe wuri guda sai zaman to duk ka baro sauran ilimin muka kuma kace zaka fahimci matsala da kyau abu na karshe sai an-naqd shine kritik kuma an ce kritik shi alqur'ani in dai qira'a ce ta inganta ba a kritikin Allah hadisi kuma ba in ya inganta ba a kritikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma cikin usulut tafsir za a yi kritik a gane wani ra'ayi ne wani ra'ayi ne fi addacewa ko ya za a yi a hada ra'ayukan in musu suka rubu juna ba haka cikin ilimin hadisi za a yi kritikin rawi a gane wannan rawin ya inganta a karba gare shi ko bai dace ba shine ilmud diraya cikin usulul fiqh za a tattaro ra'ayukan malamai a ga wani ra'ayi ne yafi dacewa da alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma cikin ra'ayuka na lugha ana iya ai kritik a gane wani ra'ayi ne yafi amma shin ilimin ka ya kai inda zaka ganewa ko ilimin ka bai kai inda zaka ganewa ba wannan duka abubuwan mun watsar da su mu yanzu mafi yawanci da karatun mu na addini da na boko duka kawai karatu ne muke yi amma ba tare da kritik ba a bambance shine at-tamyiz malaman zauri suna kiransa naqdi kuma shi naqdi ba wai kawai a nuna abu bai da kyau bane a'a a nuna ga mai kyau ga wanda bai da kyau tana yiwa mai kyau din kashi 99 ne cikin 100 ko kashi 90 sai a bayyana mummuna kuma sai a bayyana to amma mafi yawanci kritik din mu ta rayuwa ko na cikin al'amurra ko na ilimi shine a nuna abinda bai da kyau kawai a koyi mai kyau idan kana son mutum sai ka nuna duk abin shi yayi kyau alhali tana yiwa mafi yawan bai da kyau idan kuma wato baka son mutum sai ka nuna duk abin da ya bai da kyau alhali kuma yana yiwa mafi yawan yana da kyau to ɗan uwa waɗannan su ne kaɗan da ya kamata hankalin ɗalibai su rinka kai gare su in muna ilimi mu koya za ka ga manya-manyan ma'ilimtanmu waɗanda suke ganin sun yi karatu musamman ma a fagen boko su ma haka ne tafiyar tasu take muna da manya-manyan ma'ilimta na geography na istuwa na wane ne amma babu kritik hatta da dokokin da muka ɗauko ga turawa barbakon mu yi kritikin su mu ga ya za mu yi mu amfana da su a cikin ƙasashenmu babu wannan kawai sai a ɗauko su a zuba haka ne ake ta samun matsala labaran da muke ɗaukowa ga turawa ba mu iya bambanta wanne ne mai kyau wanne ne bai da kyau kawai in sun faɗa duk abin sun ka faɗa gaskiya ne babu ƙarya
shi sai kai mu mun dadi ana iya kritikin Allah ko annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin masu wani irin wannan tunani daga cikin mutanen mu amma bu sirda ai kritikin bature ba bu sirda ai kritikin kafafin yada labarai na turawa ba saboda hankalin ya gurbace ya lalace dan ya kamata in dakanta saboda lokaci yayi kuma malamai masu gabatar da karatu su ma sun iso kenan sai wani lokaci in Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ta rayuwa a fadada wannan bayanin abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh